أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شا شدا غوتا رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبوليدا دريبو دودا أربعين دبيو وما أشرين دا تقس غوتا مهدو ميلادية دبوبيو دا أشرين دا دايا ألا يا ساكا هدامو أولنا مسلاتي مسجد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه domin ci gaba da daura wadda aka gama littafi na farko wato mimiyatul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin ta. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu fara wani littafi sabu, shine littafin 30 sababan lis'ada na ɗaya daga cikin malamai masu rayuwa har yanzu, al-doktor Aidul al-Qarni hafizahu Allah ta'ala. Wannan littafi Ash-Shaykh Aidul Qarni ya rubuta shi domin ba da amsa a game da halin da ake ciki a rayuwa a yau. Abubuwa sun ma mutane yawa a cikin kwakwalwarsu, akan samu wasu saboda imaninsu yayi rauni sosai matuka, saboda wahalhalin rayuwa sai su ce ma bari su mutu su kashe kansu. Akan samu wasu ba sa kallon ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu, waɗanda ya gewaye su da su sai su ga kallon matsaloli, wannan kallon matsalolin kuma sai ya haifar musu da damuwa a cikin zuciyarsu da sauran sabubba masu yawa. A yau dai ɗan adam yana bincike a kan rayuwa mai daɗi, ya zai yi rayuwa mai daɗi mai kwanciyar hankali, wanda shi ne as-sa'ada. In an ce as-sa'ada, rayuwa mai daɗi. Amma rayuwa mai daɗi wacce in mutum ya yi ta a duniya kuma za ta ɗorar da shi ya samu mai daɗi a lahira, wannan shi ne a mahangan musulunci. Duk rayuwar da mutum ya ji daɗi a duniya amma bai ji daɗi a lahira ba, to ba ta da amfani. Shi ne mai ɗan ɗarani yake cewa man tamatta'a dara duniya duna ukhra qad ghawa. Duk mutumin da kawai rayuwar shi ya ji daɗin duniya amma bai ji daɗin rayuwar lahira ba, to wannan ya halaka, ya taɓe, ya yi asara. To duk da cewa rayuwar da mutum zai yi ta a duniya ya ga ya ji daɗinta amma bai ji daɗi a lahira ba, to a duniya ma ba daɗi ya ji ba. Ash-Shaykh Aidul Qarni hafizahu Allah ta'ala yana ɗaya daga cikin waɗanda aka haife su a 1956. Ya yi karatunsa na primary da secondary da jami'a duk a yankin Abha, kudancin ƙasar Saudi Arabia, domin nan ne yankin su a nan aka haife shi. Ya zama malamin jami'a kuma malami mai da'awa, ba na ƙasar Saudi Arabia ba, a duniya gabaki ɗaya, domin wajen 1983 yana ɗaya daga cikin wanda ƙasar Saudi Arabia ta zaɓe su domin su je su kai ziyara Amerika, su je su yi da'awa a dukkan jihohin Amerika da ake da su 50 da wani abu. Suka je suka yi, aka cika jirgi suka tafi. To yana cikin waɗanda aka zaɓa a wannan lokaci. Sannan yana ɗaya daga cikin matasan da'awa wanda ake ce musu shababu sahwa, shababu sahwatul islamiyya. Cikin malamansa akwai Ash-Shaykh bin Baz rahmatullahi alayhi, akwai Ash-Shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymi, a cikin malamansa akwai Ash-Shaykh Jibril rahmatullahi alayhi. Duk waɗannan malamansa ne waɗanda yayi karatu a wajensu, karatu irin na zauri, banda kuma waɗanda suka karantar da shi a jami'a, su ma suna da yawa. Saboda karɓuwar da a wasa ya yi da'awa a yakan shiga ƙasashen Turai da ƙasashen Asiya babba, har da nan ƙasashenmu na Afirka, amma bai taɓa zuwa Najeriya ba. ana sai ya je South Africa da irin su Tanzania da irin su Kenya wanda sun fi ba su muhimmanci saboda suna ganin waɗannan kasashen zalla na kafirai ne ya za a yi aje a musu da'awa sannan kuma suna ganin sun fi Najeriya talauci so da ka akan shiga irin waɗannan kasashen aje a musu da'awa shekaru ina jin wajen ko shida da suka wuce ya je da'awa wata ƙasa ina jin Singapore aka samu wani dan ta'adda ya zo ya kawo masa hari ya harbai Allah ta'ala ya sa dai harbin ya tsaya a hannunsa bai same shi a wani waje ba sai a hannunsa to yana nan dai da ransa har yanzu sannan yana cin malamai waɗanda suke da karbuwa wannan littafin nasa la tahzan yana ɗaya daga cikin littafai a duniya da aka taɓa rubuta su da ya sami karbuwa ana lissafin kwafin da aka buga yanzu da biliyoyi ne ba da miliyoyi ba biliyoyi kwafi biliyan a Najeriya an ka rubuta littafi ka buga shi ya kai kwafi 30,000 to daga ma hannu za a yi ta yi duk malamanmu da suke buga littafai yanzu su rubuta littafi har yanzu ban jin akwai wanda ya taɓa buga littafin da ya kai an sai da kwafi 30,000 ila siradul adhan na mala baka gumi kasancewa sa ya dade da kuma yadda Allah ya bashi karbuwa shine littafin da yawa daga cikin malamai wasu suke amfani da shi a tafsiri da Ramadan amma in ba shi ba banjin akwai wani littafi da aka buga wannan kwafin ya kai haka har yanzu to amma shi wannan da biliyoyin kwafi ake lissafi wannan littafin nasa ya rubuta shi la tahzan karka shiga damuwa littafi ne na wasiyoyi akan ya za ka kwantar da zuciyarka kai rayuwa wacce shi yasa sai wannan ya kunshe shi a cikin nan wannan guda 30 din 30 sababin lissa'ada sababba guda 70 da suke ba da rayuwa mai daɗi mai natsuwa to ya kunsa su a cikin wannan littafin nasu la tahzan an ba da labari lokacin da aka kama Saddam Hussein rahmatullahi alai shugaban ƙasar Iraki to littafin da ya karanta a gidan yari ke kaga Saddam Hussein ya shiga cikin tashin hankali ko mutumin da yake shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasan ma ba kaman irin sauran shugabannin ƙasashe ba to da aka kama shi a matsayin kaman fursuna aka kai shi ya zama fursuna to wannan littafin ya karanta yanzu a wannan kofin na shekara ta 2014 wannan shine kwafi na miliyan 10 wannan na hannuna sannan an fassara shi da yare-yare na duniya sun kai yarika 30 to kaga malami ne wanda ya samu karbuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma rayuwarsa albarka kwana 10 zamu yi insha Allah zuwa 25 ba za mu wuce ba ko an gama littafi ko ba a gama littafi ba insha Allah ba za mu wuce kwana 10 ba insha Allah kada wani ya zo ya ce zai nemi alfarma kwana 10 insha Allah za mu a gama shikenan a sallamu juna ko to sannan littafin nasa Mala Alqarni wani mutum ne wanda yake da adibi ne shi wato masanin adabi ne saboda kamar fiyoncin littafansu za ka ga ya tsara su a tsari na adabi sannan ko mutum ne mai barkwanci ko lakcoci yake gabatarwa haka yake da ban dariya to littafin nasu haka za mu riƙa jin wasu abubuwa dan ban dariya kuma dama littafi ne ainihin nishaɗi domin yana baka zai karantar da kai ne yadda za ka zauna a rayuwar duniya hankalin ka kwance ko ai kowa na buƙatar wannan to in an ce sa'ada a rayuwa shine mutum ya samu rabo a duniya kuma ya samu rabo a lahira in an ce rabon duniya ba shi bane ka zama ka samu mulki ba shi bane ka tara ƴaƴa da yawa ba shi bane ka zama kana da dukiya mai yawa a'a ka zauna a duniya ba ka da tashin hankali duniyan nan baka dauke ta wani abu ba ba ka da kwakwalwarka ba ta zafi akan abubuwa abinda ka samu dan kadan ka gode ma Allah subhanahu wataala a kansa, shi kenan, shine rayuwa. Manya manyan waɗanda suka samu mulki ƙarshen rayuwarsu sun zo sun nuna cewa ba da mulki ake samun rayuwa mai daɗi ba, mulki bai ba da rayuwa mai daɗi. Abinda ke ba da rayuwa mai daɗi shine imani da kuma aiki na gari. Imani da aiki na gari, ka zama ka zama mai imani da Allah, sannan kuma ka kyautata ayyukanka, mu'amalarka da mutane mai kyau, ba ka kullun kowa, za ka tashi ka kwanta lafiya lau, ba wanda ka sa shi a cikin zuciyarka. In wani ya sa ka, ka yabe mishi, baka ma san yana yi ba kai. To kaga shine wannan. Akwai cikin marubuta na ƙasar Turai, Killeya, abin nan kai Shakespeare marubuci ne na ƙasar Ingila, kowa ya san shi baban Turanci kenan. To ya rubuta wani littafin sai ya sa masa suna Killeya, ya ba da labari, kissa ce ramziya ta wani sarki, dan sarkin da a sarakunan da aka yi a America, a Ingila, ana ce mishi Sarki Leya. Ya haifi ‘ya’ya uku mata, sarautar shi ta kai ko’ina, waɗannan ‘ya’ya matan nasa dukkaninsu suka auri manya-manyan sarakunan duniya a lokacin. Ɗaya ta auri sarkin Japan, Germany, ɗaya ta auri sarkin Faransa, ɗaya ta auri sarkin abin na Spain. Amma ƙarshe kashe kansa ya yi, shi Killeya ba, saboda baƙin cikin da ɗiyarsa ƙarama, matar sarkin Germany ta ja masa. Har shi ne a ƙarshen rayuwarsa yake faɗi, yake cewa bai ga abin da ya fi jawo ma mutum bala'i, ya fi guba fiye da baƙin kumurci ba, fiye da ɗa ko ɗa wanda ya zama mara tarbiyya, kuma shi ya ƙi mata tarbiyya. Ƙarshe yake cewa mulkinsa bai tsinana masa komai ba, ‘ya’yansa da suka auri sarakuna, wannan auren nasu bai tsinana masa komai ba, sannan dukiyar da ya tara bata tsinana masa komai. Saboda ana samun rayuwa mai daɗi ne ta hanyar imani da aiki na gari. Shi yasa za mu ga Allah ta'ala a cikin Alƙur'ani shi bai yi magana ma kan sa'ada ba, sai a lahira. Yauma ya'ti la takallamu nafsu illa bi iznihi, sai ce me, faminhum shaqiyyun wa sa'id. To a ciki sai yake cewa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Kaga Allah ta'ala kwata-kwata a cikin Alƙur'ani bai yi magana kan sa'ada a duniya ba, sai a lahira. Saboda ka za ka gane ka yi rayuwa mai daɗi ne in ka tsinci kanka aljanna. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kan sa'ada a duniya, ya faɗi wasu ababe guda huɗu, ya ce arba'un min as-sa'ada. Ababe guda huɗu suna ba mutum rayuwa mai kyau a duniya, kuma su taimake shi ya samu rayuwa mai kyau a lahira. Waye da waye? Na farko sai ya ce me, al-jaru salih, ka samu makwabci na gari. In Allah ba ka makwabci na gari, ba ka da jin tsoron in kai tafiya game da shi, game da iyalanka, game da ‘ya’yanka, game da dukiyarka, ko kana nan ko ba ka nan, kama kana. Wannan shi ne al-jaru salih, makwabci na gari. In Allah ba ka makwabta na gari, to ka samu abin da za ka samu kwanciyar rai, hankalinka ya kwanta a duniya, kuma ka bauta ma Allah ka samu aljanna ranar lahira. Shi ne abu na farko. Sannan na biyu, manzo Allah su sume ce wal mar'atu salih, mata ta gari. In Allah ya baka mata ta gari, mutuniyar kirki wacce take tsare maka gidanka, ta kula maka da ‘ya’yanka, ta kula musu da tarbiyyarsu, ba ta koya musu zagi, ba ta koya musu ashariya, ba ta sa musu fina-finai su ta kallace-kallacen da ba su da amfani, ta koya musu bautar Allah, ta koya musu kyawawan ɗabi'u, ta koya musu yadda ake zamantakewa da mutane. To wannan matar ta gari, to ita ma tana ɗaya daga cikin arzikin duniya da Allah ta'ala zai baka kai rayuwa mai kwanciyar hankali a duniya, sannan kuma ta sanadiyyar wannan ka samu lahira. Sannan manzo Allah sama ya faɗa abu na uku, al-markabul hani, abin hawa lafiyayye, wanda in ka haushi daga nan zuwa akai albani, to ba zai tsaya maka ko sau ɗaya ba, ka ga ko ɗayan ko sai tsaya maka sau goma, ko kuma sai ka zo tsakiyar jama'a kawai sai tayar ka ta ce tus. wani abin da zai maka sai zai ce maka Allah ya baka abin da zaka sai wata sai ka ji addu'ar dai ga ta mai kyau ce amma kuma tana da so sai rai to kaga al-markabul hani kenan abin hawa lafiyayye wanda zai sa ka da ka hau za ka yi ma Allah tasbihi سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دين دا kake son ka tafi zaka je ka da lafiya lo ba ka da tashin hankali sannan sai na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wal maskanul wasi' Allah ya baka gida mai yalwa inda ƴaƴanka za su wataya a ciki kai ma zaka wataya a ciki to wannan ababan guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a cikin ababan da suke ba da rayuwa mai dadi a duniya in kuma mutum ya ci gajiya su yi amfani da su wallahi za su bashi lahira waɗannan hudu bayan imani da Allah da aiki na gari to waɗannan suna cikin alatu sa'ada ababan da za su ba mutum dama ya bauta ma Allah a duniya ya ji daɗi sannan kuma ya samu rabo a lahira Allah ya bamu Allah ya tabbatar mana da alkhairi wannan ya shimfiɗa kenan game da littafin zan fara karanta muqaddima duk da ba adalin ta yace al muqaddima gabatarwa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi yabo ya tabbata ga Allah salati da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da kuma sahabbansa wa ba'du bayan haka fa hadhihi risalatu mukhtasaratun wannan wani dan littafi ne takaitacci shafi 74 سطر بناتي أفكارها القلم هذا أدبك يتي سطر بناتي أفكارها القلم بيروني ربوتا يما تنتنا للتاف هذا أدبك وقضاهن في يومين سننكما القلم يجمع ربوتا يجمع للتاف يجمع ربوتا وأنن أنتنا نن في يومين قانبي صدر قانبي ربوتا للتاف بجوار بيت الله الحرام كسدا داكن الله من الفرما مكة كينا كعبا كسدا كعبا يكي زوني أنه وجن يزونا قانا بي يبو توتنا بياني شافي 70 دا هدو في محبط الوحي عند وحي يبار سوكا با مكة بكينا عصرت فيها عشرات الكتب wannan littafin ya matsa littafai ne waɗanda sun fi goma shine asarat asarat ko asarat daga ta'sir at-ta'sir shine juice a sami ƴaƴan ice ko vegetables abin nan ko kuma fruits a matse su to shine ake cin shi asir ko to asir ya matsi su littafai ne sun fi goma ba ɗaya ba a sharatul kutub amma sai aka matsi maka su kwata-kwata aka baka su dunkulallu a matsayin shafi 74 fi babil bahthi an as-sa'ada kuma duka suna bincike ne a babin da ke batu akan ya ake rayuwa mai daɗi ya ake samun rayuwa mai daɗi ya za a yi mutum ya huta a duniya ba irin huta da mutane suke nema ba ولم أثقل عليك بالأسماء بل نو يا مكة إن شئ سينا أم بتش سونا يبا والأرقام كوكم إن تكا مكة وسلم بوبي والمراجع كوكم إن تكا مكة لتفند ندوبا والنقولات كوكم إن تقبو مكة وسما كان غنو أو سلة تفاي أنا دون كل يوم كسود لا رتشينا سودا كوي أبن دنيك بقاطع كدوكا ككرنتا بل شذبتها كو شذبتها سيدنا مات يسو وحذبتها كوما نارير يسو juhudi gwagwadan iyawa ta iyaka kokarina asallahu an yanfa'ani wa iyyaka bihafi dunya wal akhirati ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni da ni da kai a game da su inna hatad'uka ila hayatin tayyibatin aminatin mutma'inna ce wadannan maganganun na wadannan lissafa maka nace maka sabubba guda 30 da suke jawo mutum ya samu rayuwa mai kyau sai yace suna gayyatarka zuwa ga rayuwa tayyiba mai daɗi ay Allah ya kira wannan kufala nuhiyyannahu hayatan tayyibata amina sannan kuma rayuwa mai aminci mutma'inna, rayuwa mai kwanciyar hankali. Walaka in shita an tukarira qira'ataha, ina baka shawara don Allah kai ta maimaita karatun wannan littafin. Saboda ni ma ina ba mu shawara, ko an gama karanta littafin to kayi kokari kai ta karanta su. In an yi kokari kuma a samu wasu waɗanda suka iya fassara da Hausa su fassara littafin, ban taba ganin ban jin an fassara shi da Hausa. Wa an tu'ida jumalaha, sannan kuma kai ta kai komowa a game da jumlolin littafin. Wa an tada'a khututan tahta kalimatiha, sannan duk kalmar da ta burge ka to ka ja mata layi, ta zama ka bata abin da ake ce mai emphasis, ka samu hailata da ke nuna emphasis, wato wannan waje yana da mahimmanci. Wa an tutaliba nafsaka, sannan ka ne ka matsa ma kanka bi tanfidi qararatiha, wajen zartar da ababen da aka tabbatar maka su a cikin littafin. Wal'amali bi irshadatiha, sannan kuma kai aiki da shawarwarin da aka baka, wallahi zaka ji daɗi. Wala'allaha an tuqra 'ala al-usrati fil bayt, ci ina fatan ma ya zama an karanta ma iyalai a gida, kawai sai ka zo ka tara matanka da ƴaƴanka, kawai sai ku zo ku zauna kawai ka karanta musu, kullun ka dau abu daya a cikin 30 din nan ku karanta, ka fada musu ga yadda ake samun rayuwa mai dadi, ababan da muke ta wahalar da kanmu a kansu a yau to duk ba su bane. Fil baiti, a gida. Wa alal minbari fil masjidi, sannan kuma yana ba da shawara limamai ma su karantar da mabiyansu a masallatai, a karanta a masallaci. Wa fi darsil wa'zi 'ala an-nas, haka nan darsan wa'azi ma a karanta ma mutane wannan littafin, duk yana ba da shawara. Innaha ashbahu bi ghusni ar-raiha, domin waɗannan maganganun nawa sun yi kama da reshe na fulawa mai kanshi, ita ce ar-raiha, ros khafifil mahmali, wacce ta kasance jijiyoyinta zaka ga ba su da karfi, ba sa fasa gini, amma mai tayyibin ra'iha, amma kuma zaka samu wannan fulawar ta kamsashe gida ko wajen da aka dasa ta, to haka littafin nan yake. Gashi dai bai da yawa, amma kuma mai yana da fa'idoji masu yawan gaske. Tudau fi darjil maktab, a sanya wannan littafin, a sa shi a cikin shelves na littafi na library ka, ka sa shi ya zama a library ka, a ɗakin ka ya zama akwai wannan littafin. Wa bijiwari makhaddatin naumi, sannan duk lokacin da zaka sa kuncin ka kai bacci to ya zama ka aje littafin kusa da kai. Me yake nunawa? Yana nufin ya zama shine akhiru ma taqra'u fil layl, ya zama shine karshen abin da zaka dauko ka karanta, domin daga cikin san cikin sirrin abin da ke sa bacci mai dadi, tunda muna rayuwa mai dadi, daga cikin abin da ke sa ka kai bacci mai dadi shine ya zama karshe abin da za ka yi a baccinka ba kafin addu'o'i, to ya zama littafi ka ɗauka kake karantawa. Yana cikin abin da psychologist suka tabbatar masana ɗabi'ar ɗan adam, yana cikin abin da ke sa kai bacci mai daɗi ko da baccin bai da tsawo. Yanzu wani zai zo ya baccin awa 10, wani kuma ya maka baccin awa 2, da za a je a auna daɗin baccin, to mai awa 2 nan nashi ya fi daɗi ne fiye da mai awa 10. Saboda wancan mai awa biyun ya yi riko da ladubban bacci da kuma sabubban da suke jawo mutum ya bacci mai daɗi, shi kuma wancan kawai shi kenan, mutum ya dawo kawai shi kenan, ba wanka ba komai, kawai ka zo ka kife, wani bacci za ka yi mai daɗi? Shi ne sai mutum ya tashi gashi baccin ya yi mai nauyi, amma ka ga yana hamma ko kuma ya ji ma kanshi na ciwo, amma wallahi ana baccin minti 30 kuma ka ji daɗi, sai ka ji wasai a ƙwaƙwalwarka. Wani sai na awa 10 amma bai ishe shi ba, ka gani? Sau da ka sanya littafin nan fi makhaddatin nau, ka sa shi kusa da kuncinka a wajen bacci, ya zama shi ne akhira ma taqra, ƙarshen abin da za ka karanta ki. Was'al nafsaka inda qira'atiha, sannan ba girin-girin ba, ka tambayi kanka a lokacin da ka karanta wannan littafin, hal taghayyara fi dhihnika shay'un, shin wani abu ya canza a cikin ƙwaƙwalwarka, ya canza ma rayuwa? Hal tara asaran fi ruhika, shin kaga wani tasiri a imaninka da ka karanta wannan littafin la'alla dhalika an yakuna ina fatan ya kasance wannan shine dalilin karanta littafin wa hadha alladhi uridu kuma wannan shine nake nufi ka karanta littafin ka tambayi zuciyarka ka tambayi kwakwalwarka cewa wani abu ya canza a cikin su wallahu min wara'il qasdi Allah subhanahu wa ta'ala shine yake gaban nufin mu wa ma tawfiqi illa billahi kuma ba wata dacewa sai a wajen Allah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma gare shi nake komawa aidul qarni sunan baban sa Abdullahi Aid ibn Abdullahi al-Qarni ga lamba wayarsa amma an ka buga fa ba za ka same shi ba wannan tsohuwar lamba ce a yinin Aryab to za mu shiga asbabul awwal tunda ba lokaci muke da shi ba asbabul awwal sababi na farko da ke ba da rayuwa mai daɗi ya za kai ka zauna a duniya rayuwarka ta daɗi fakir washku abu na farko shine ka zama mai tunani a game da ni'imomin da Allah ya maka washku kuma ka gode masa wallahi wannan shine sirri na farko kuma ya Allah ta'ala ya ce wa ista'azana rabbukum la in shakartum la zidannakum in Allah ya baka naira 10 ka gode ma Allah godiya kuma fa ba da baki ba godiya Allah ana yin ta da zuciya ana yin ta da gabobi ana yin ta da baki godiya da baki ka faɗi godiya da gabobi wannan abin da Allah ta'ala ya baka to kai amfani da shi cikin abin da Allah yake so duk kayan da ka sa sababbi in ka ninka sababbi to kakka yadda ba aikin alheri ka fara yi da su ba wannan godiya ce in san samu ne da kai sabon tufafi to kai raka'a biyu da wannan tufafi ka gode ma Allah kai sallah ko masallaci ka fara tafiya da su kaga wannan godiya Allah ce da gaba sannan in Allah ya baka to a ga canji a gidanka ranar da ka fita ka samu da yawa to gidanka a ga canji kai ya zama ba a ganewa da samu da rashi a gidanka su zama ba bambanci a duk ranar da kai Allah ya yalwata maka to shi ce ai sun ce an fiq ma fil jayb yatika ma fil ghaib ce ka ba da abin da ke cikin aljihunka to abin da ke wajen Allah na gaibinsa sai ya zo maka kuma suna cewa ta'til ma'una ala qadri al-ma'una gwagwadon yadda kake daukan nauyi gwagwadon kuma yadda Allah zai ka taimakonka Allah bai taba hana wanda yake badawa ba duk mutumin da yake man wasa'a yuwassi'u Allahu lahu duk wanda ya yalwata to shi ma Allah zai yalwata masa kaga duk waɗannan suna so da ka fakir wa shukur ka zama mai tunani a game da nemomin Allah wa shukur sannan ka zama mai gode ma Allah wal ma'ana an tadhkura ni'amallahi alayka abinda nake nufi anan shine ka rika tuno nemomin da Allah ta'ala ya maka fa idha hiya tagmuka min fawqika wallahi in ka tsaya kana lissafa nemomin da Allah ya maka zaka ga sililibe ka ta sama wa min tahti qadamayka sannan zaka samu nemomin Allah a kakashin kafafuwanka suke tafiya amma wani zubin abu ɗaya ne baka samu ba sai idan ka yi rufe sai ka ce ke ba abin da Allah ya ma tsakaninmu da Allah ba haka muke ba to ya zai zuciyarka za ta zauna lafiya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai ya mana iqtibasi ya ce Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ta'ala ya muku la tuhsuha ba za ku iya kididdige su ba yanzu kowannen mu nan ya tsaya a masallacin nan sai a tsaya bakin kofa a ce sai ya lissafa ni'imomin da Allah ya masa sannan zai fita wallahi ba za mu iya ba wanda zai iya a cikin mu dukkan mu nan da muke nan sai ya ce ga su sihhatun fi badani lafiya a jiki yanzu wani yana asibiti to kai kuma Allah ya baka lafiya wani ma lafiyar ta mishi yawa hato kaga mutum yana ta watsal-watsal ai lafiya ta mishi yawa sihhatun fi badin ba ka gane tsadar lafiya sai ranar da baka da ita ka kwanta a asibiti ranar kake gane tsadar lafiya amnun fi watanin sannan zaman lafiya a ƙasarka ko da babu a ko'ina
to kila daidai gwaggwado ba za a rasa ba a wani waje inda kake amnun fi watanin kenan zaman lafiya ga lafiya a jiki sannan ga zaman lafiyar kasa ba ka rasa daidai daga ciki gizaun wa kisaun gizaun sannan kuma alal aqalla a rana zaka samu kaci idan uku bai samu ba a samu biyu idan ba a samu biyu ba za a samu daya dai insha Allah wa kisaun sannan kuma ga tufafi na sha tambaye dalibai ana karatu in aka karanta tarihin sayyidina abubakar a ce sayyidina abubakar kaya biyu yake da su sayyiduna abubakar kayan shi biyu ne sayyiduna abubakar da kake jin ana fadin sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babba wallahi kayan shi biyu kun ji haddaran tsuwata kayan shi biyu da ya rasu akwai sababbi wanda yake fita ya fada da su kuma yake hudu ba ranar juma'a ranar idi su yake sawa sai kuma kaya ɗaya wanda yake zaman gida da su ya kira nana Aisha radiyallahu anha ranar da zai rasu sai ya ce mata idan na rasu likafanin da za ku mini ku yi min da tsofaffi sababbin kuma fa innal hayya aula bil jadid mai rai shi ya fi cancanta ya sa sababbin kaya ku sa su cikin gadon ku kayan shi biyu to sai in tambaya sai in ce tsakanin mu da Allah wane ne kayan shi guda biyu a cikin mu wanda kayan shi biyu ya daga hannu a cikin nan masallaci babu ko dai babu ana wanda zai ce kayan shi na sawa kwara biyu ne ka kuwa ya shigo ko duk kun yadda da magana ta to kayo wace sa'un ga tufafi wa hawa'un wa ma'un in waɗancan da aka lissafa a duk baka same su ba kai ka ce baka ciki to wallahi akwai hawa'u akwai iska iskar da kake shaka yanzu wannan iskar da irin zamanin da muke rayuwa ne wasu daga cikin masu mulkin mu za su iya toshe ta su ce ba za mu shake ta ba to amma ta Allah ce wallahi wasu da ba za su ba mu shaka ba ko su ƙara mata kuɗi ta yadda ba za ka iya biya ba sai dai ka haƙura to ga ta nan muna shakar ta oxygen mai daɗi ko sisi ba mu biya nawa kake biya kudin iska Allah wa ma'un sannan ga ruwa alƙalla akwai rijiya a gidanka kuma wallahi wani zuba ruwan rijiya ma yafi ruwa wasu ruwayen da ake ba mutane ruwan rijiya yafi daɗi ni wani likita ya taɓa faɗa min typhoid ya matsa min ya ce min malam in rijiyarka tana da kyau ce duk kai watsi da wannan ruwan ka koma ƙarƙashin ruwan rijiyarka shi ya fi lafiya fiye da wancan da aka sa mishi kalorin da alam wani zubin kare kawai da gugubi ma zai zo na famfo ba inda suke samu fa kenan Allah shi kyauta to kaga ga ruwan Allah ma'u ruwa nima ce ko ba nima ba ce ladaika duniya wa anta ma tash'u ga Allah ya baka duniya kai sarki ne a duniya amma baka gani ba ma tash'u baka ji a ranka cewa ni'imomi ne waɗannan tamlikul hayata wa anta la ta'lamu ka mallaki rayuwa a hannunka amma baka sani ba kana da iska kana da ruwa to rayuwa ta samu ga ruwa ga iska zaka iya rayuwa da su me yasa rayuwa ba ta iya yiwuwa a sauran duniyoyi duk wanda kake jin an ce sun keta sararin samaniya sun je duniyar wata da ruwansu ba suke tafiya da ruwansu suke tafiya da abincinsu da iskarsu har da iska wannan abun banzan da kake ganin sun sa a bayansu din nan tulin iska ne tulu ne na iska mutum ya takakaba ma kanshi abu a baya kage da wuya mutum ya daba sai ya yi ciwon baya ba to amma mu ga munan kawai cikin jin daɗi kuma kamar yadda al-ustadh Wahbat Zuhaili yake faɗi a tafsirinsa a tafsirul Munir yake cewa duk waɗanda suka je duniyar watannan suka dawo to sai da aka yi bincike a cikin kwakwalwarsu ta nemi ta juye sakamakon yadda suka ɗamfari da ƙasa sun kosa su dawo tun da aka yi wannan kumbo Apollo 11 ɗin na Amerika da Rasha wajen 1950 da wani abu ko to tun a wannan lokacin har wanda suke zuwa su je su dawo yanzu ba su iya rayuwa a can rayuwa mai daɗi tsarkan ka ji an cewa ana yanka filaye a sama can kai ka san hauka ce wai a Amerika na yanka filaye kai ka je shata dai yace a zo a tafi da shi ko sannan alqadi umar ibrahim abin nan kauran wali shi ma yace zai tafi nazalta nazalta bi safhil qamar to disu je sai sun dawo kuma duk ma sun tafi kabar ba shatan ba alqali umar ibrahim Allah ya gafarta musu shi kuma ga wafilin ji yace ba zai je ba yace amma fada musu dage dagen nan da suka kasu je su tono wata hitina ko ya ce a faɗa mu Amurka da Rasha ko su bar sauka ga wata to kage ya zai a zo a ce wai a tafi sama ka ce wai za ka sama ai sama sai dai aljanna insha Allah sannan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya cika muku ni'imominsa da waɗanda kuke gani da waɗanda ba ku gani zahiratan wa batina zahira waɗanda kuke iya ganin su batina waɗanda suke boyayyu daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya mana boyayyu da ya boye mana lokacin mutuwan mu ni'ima ce babba yanzu in mutun ya san ranar da zai mutu wani abun ba zai yi ba kuma mutun zai koma kawai shikenan sarkin da aka bada labarin Abubakar Imam ya bada labarin sa a magana jari ce da ya kiba ya kiba ya kiba ya kiba aka kira mishi wani boka duk aka tara mishi boka a duniyar nan suka bashi magani da ya sha magani ma sai ya ƙara kilo ya ƙara nauyi aka samu wani boka wai mai hikima yazo ya ce masa shi zai bashi magani a bashi kwanaki bayan kwanaki sai ya ce to ai ya ma gano ma sarki tsoron kwana 40 ya mutu shikenan sarki ya ce a daure shi kawai ya zai ya faɗi ya ce zai mutu tun daga ranar sarki fa ba ci ba sha ba ci ba sha ya rika kanjamewa ya cika kanjamewa shi kai bokan nan fa magana shi ta zama gaskiya yayi wata daya kwana a 31 kwana 32 har kwana 40 ranar 40 shikenan ya tara iyalansa gabaki daya wasiya to sai ya ga kawai an shiga 41 42 43 sai ya ce aje a fito da bokan nan ana fitowa da shi sai boka ya ce to ai ka min kayi alkawari ka ce za ka ba ni kaza idan na kawar ka bane yanzu tsakaninka da Allah a duba a ga ka rame ko baka rame ba saboda ka biya ni haƙƙi kaga ashe in mutum ya san ranar da zai mutu bala'i ne kaga shi boka makaryaci bai zo ya ce mishi ga ranar da zai mutu amma jibe da rayuwar shi ta koma kaga sune wannan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya cika muku ni'imominsa da waɗanda kuke gani a zahiri da kuma waɗanda suke a boye indaka aynan ga idanuwanka biyu wani bai da su takallumaka kullun nakan bada shawara wata rana kawai ka rufe idanka na minti ɗaya ka ji ya ake ji kawai ka yi haka sai ka bada labarin mai ka ji to wani haka yake zama bayi da su tinti kai kuma ga naka tangaras wa lisanun wa shafatan sannan ga harshe Allah ya baka ka faɗi duk abin da kake so wa shafatan sannan ga labba guda biyu Allah ya faɗe su saboda harfa duka gabaki ɗaya sun fi yawa daga gare su da leɓe da harshe harfa sun fi yawa a cikin su sun fi yawa a cikin su in ka tara da leɓe da harfi da harshe kusan duk kusan kashi biyu cikin uku na haruffa daga gare su suke fitowa kashi dai ne zaka ba alhalq makoshi sannan kuma ka ba aljawf ka ba abin nan kirji kawai kirji ba kaga su ne amma sauran duka gabaki dai almakharijur ra'isa da ake da su guda biyar to da leɓe da harshe su suka fi kwashewa to shi yasa Allah ya ambace su ya ce wa lisanan wa shafatai ko a matsayin nemomin da Allah ya mamutu wa yadani wa rijlan sannan ga hannuwanka guda biyu lafiyayyu wa rijlan sannan ga kafafuwanka guda biyu yanzu wani sai ya tashi daga nan ya tafi maka gwagwaje a ƙasa kuma ya dawo kaga duk kana da su to fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiba wai da wacce daga cikin ni'imomin ubangijinku ne kuke ƙaryatawa wacce ce ba ni'imar Allah ba a cikin nan fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban ku aljanu da mutane wai wacce ce daga cikin imoman ubangijin kuke cewa ba tashi bace dukana shi ne duka nemomin sa ne shi yamana kaga abin da ya wajaba mu kalle su mu gode masa hal hiya mas'alatun sahlatun shin mas'ala ce mai sauki an tamshiya ala qadamaika karka tafiya da kafafuwanka guda biyu abu ne mai sauki ka ganka kana tafiya da kafafuwanka waqad quti'at waqad butirat ko batarat aqdam alhali akwai kafafuwan mutane da yawa da aka yanke su kai abu ne mai sauki kai ganka kana tafiya a kafafuwanka lafiya kalau ka huga ma da gudu amma ga sauran mutane nan an yanke musu kafafuwan su wani saboda hadari hadari yayi shikenan kawai fit kafafuwan suka fita wani kuma ciwon siga wani cancer duk ga sunan muna shaidawa a zamanin mu ko ba haka bane to kai Allah ya ban maka naka ga sunan lafiyar silau tun na dauka wa anta atamida ala saqika kuma ga kana dogaro da kaurinka wa kad quti'at suqun wasu kuma an yanke musu kaurin su ba su da tafiya ba za su iya tafiya ba shin abu ne mai sauki a haqiqun an tanama min a'ainaika shin abu ne walakantacce mara kima mara tsada ka kwanta kai baccin ka yadda kake so wa kad atara al-alamu nawmal kathiri alhali radabi na ciwo ya tafi yadda baccin wasu ka gwada ka ji ranar da mutun ya taba rashin lafiya bai yi bacci ba yake ji ciwo bi yake zaman masa shi yasa zaka ga mawaka na laraba su kan fadi wannan a cikin waƙoƙin su imul qaisi yana cewa taqawala laylu kabil ifnidi wa namal khali wa lam taqudi wa batat lahu laylatu ko sannan yace wa laylin tamawjil bahri al khasidu lahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali fa qultu lahu lamma tamatta bi sulbihi wa ardafa ajazan wa na'a bi kalkali ala ayyuha laylu at-tawil an anjali bi subhin wa mal isbah minka bi amsali kage yana siffanta wani dare da ya shige kasa bacci na bala'i ko sannan ga khansa tana cewa ita ma tana fada tana ar'an nujuma wa ma kulliftu uyataha ko wataratan atamasha fadla atmari atagasha fadla atmari ko an bata labarin dan uwanta ya mutu ta kasa bacci to kai kuma kayi bacci mil a ainaika baccinka tun wani yanzu sai ya kwanta maka tun tara na dare ba zai tashi ba sai asuba wani ko juyawa da yi to ka gode ma Allah kan wannan wa antam la ma'idataka min at-ta'am ash-shahi sannan kuma ga ka kana cika matsar makka da abinci wanda kake so yanzu wani ana azumin nan in ka tafi kaga wannan teburin na gabana dama dining ne wannan teburin ya fi kama da dining ba teburin masallaci bane na karatu to wallahi wani sai a cika mishi shi da abinci shi kadai ga wani nan nan kwanan farfesu ne farfesun kaji wannan farfesun rago wancan ganda shan naman can kifi ne soyayye nan kuma kifi ne gasashe nan kuma farfesun kifi kaji namomi ko to banda furut kuma dishi zai zo na ya ci kayan shi to ya gode ma Allah kan wannan kaga abin tambaya wa an takra min al-ma'i al-baridi sannan ka rika kwankwadan ruwa wanda yake mai sanyi mai dadi wa hunaka man ukira alaihi at-ta'am akwai wanda shi kuma abinci gurbatacce zai ci wallahi wani kaga abincin da zai ci sai ka ce guba ne kuma haka zai ci kayan sa kaga ya kamata ka rika kallon haka wa nuqisa alaihi ash-sharab sannan kuma ruwan sa ya kasance an sa masa shi ya zama bai da dadi bi amradin saboda rashin lafiya wa asqamin da cututtuka duk dadin ruwa in baka da lafiya baka jin dadin sai ka je na daci alal aqalli malaria in malaria ta kama mutun ya yake jin bakin sa tafakkar fi sam'ika yace wallahi kai tunani game da jin da Allah ya baka wa qad ufita min as-samami kai ba kurma bane Allah bai sa ka zama kurma ba wani na nan bai ji wa ta'ammal fi nazrika sannan ka tsaya ka kalli idanka ganinka wa qad sullimta min al-ama an kubutar da kai daga makanta kai ba makaho ba kana gani was وانظر الى جلدك سنن ka kalli fatarka wa qad najawta min al-baras wal-judhami al-halika kubuta min al-baras daga fara fara shine daga fatan mutun tana bushewa sai ga fatan mutun tana bushewa tana wani irin farfari kuma fari ba na kyau ba ai fari kala uku ne ko ba ku yadda ba akwai farin Allah da annabi da kaga mutun ka san fari ne shi akwai farin kwaile mutum ya je ya shafa shafe ko ta taje ta shafa shafe ko ta samu sabulu shikenan mutum ya ta shafawa da ka kalle shi zaka gane ba na Allah bane sannan akwai fara ciwo ne daga Allah kaga biyin na ƙarshe Allah ya raba mu da su eh na farko kuma mun gode ma Allah yadda ya yi mu ko ba haka bane to kaga waqad sullim wanzur ila jildika waqad najawta min al-baghs wal-juzam al-juzam kuma kutirta kutirta mai zuba ita ce al-juzam al-baghs kuma fara kutirta sosai yin wanda ake buda musu bude musu asibiti leprosy to shine juzam hayi lafiya kalam wal mahaqlaka ka tsaya ka kalli kwakwalwarka da Allah ya baka waqad an'ama alayka bi hudurihi kwakwalwarka tana na duk abin da kake son ka tuna sai ka tuna ba ka yasassun maganganu irin na mahaukata ba a kamo ka aje a sa ka a turi a daure ka ga kanan lafiyar kalau walam tufja bil jununi wadh-dhuhul ba a jarrabe ka an sa maka ciwon hauka ba wadh-dhuhul da kuma rashin tuna abubuwa yanzu wani sai a same shi akwai ciwon da ake fama da shi yanzu a duniya da suke ce mishi dementia dementia yanzu za ka yi magana da mutum ya manta ya fi kama tsofaffi wanda suka yi shekaru ko kuma mutum a buge kwakwalwarshi haka ko ya yi haɗari ko wani abu ya faɗo mishi a kwakwalwarsa to ko da ya kubuta bai mutu ba bai haukace ba yanzu nan za ku yi magana da shi yanzu ya manta dementia ciwo ne mummuna kaga tuno wannan da Allah ya baka ka zama kana tuna abubuwa wallahi akwai matakin da mutum yake kaiwa ɗan shi ba zai gane shi ba wani yana ban labarin mahaifinsa ya rasu Allah ya gafarta mishi ya ce idan ya zo zai mai wanka da safe sai ya ce wane ne sai ya faɗi sunan shi sai ya kama wani gari sai ya kai shi can wane na jigawa sai ya ce a baba wane ɗanka dai sai ya ce na sakwato sai ya ce a baba wane dai ɗanka na abin kuma ba zai yi shugo ba baba sai ya ci tambaye shi kuma ba za a gamsar da shi ba dementia dementia ba zai tuno ba ku tambayi likitoci za su ba ku labarin wannan ciwo mummunan ciwo ga ka da rai amma matacci to kaga kai ga ka lafiyar kalau yanzu sai mutum ya tuno wani abin da ya yi shekara 30 ma wani ma 50 wani abin da ya wuce shekara 50 ma yana tunowa shi ai da aka yi kaza lokacin muna yara an yi kaza an yi kaza ya baka labari tis ba kuskure kaga wannan ka gode ma Allah akan sa a turidu fi basrika wa haddihi ka jabal uhudin zahaban yanzu ka yadda a karbi idanka wa haddihi da kuma kaifin idanka a baka dutsen uhudu zinariya waye cikin ku nan zai yadda a cire masa idanuwansa guda biyu a bashi dutsen uhudu na zinariya ya zama makaho don Allah waɗannan maganganun nashi ba ku ji daɗin ba ku jin daɗin littafin nan a kwace idanuwanka a baka dutsen uhudu na zinariya zinariya kawai a tara maka ita duk taka ce ka ci gaba da rayuwa amma fa baka gani baka ganin kuɗin shine abu na farko ga kuɗin tili amma ba ka ganin su sai dai ka taɓa shi nawa ne waɗannan wa yake so a tuhibbu bai'a sam'ika wazana fahlana fiddatan yanzu ka yadda a kwace jinka ka zama kurma a baka gwargwadon dutsen fahlan dutse ne daga cikin duwatsun makka a baka shi a matsayin azurfa amma baka ji in za ka faɗa in za ka yi ciniki sai dai ka yi haka in Allah ya taimake ka kai karatu shi kenan sai ka rubuta amma ba za a ji a bakinka ba sannan abin da ake faɗa ma ba za ka ji ba ka yadda هل تشتري قصور الزهراء بلسانك شن بينين دا ake ce musu قصور الزهراء بينaye ne بينaye ne manya manya a kasar Saudi Arabia shin ka yadda a baka su bilisanika a karba harshen ka baka magana fa takuna abkama sai ka zama bebe kana ji da kunna amma ba za ka iya magana da baki ba ka yadda a baka waɗannan manya manyan benayen هل تقايض بيديك مقابلة عقود اللؤلؤ والياقوت شن كايدا امسن جامك اقواشي مك هنوانك غدابي اشري سدغنا كانك تبيع هكا فنن بذاك يقومي ده هنانك اما اباكني اباك مقابلة عقود اللؤلؤ والياقوت اباك غغدن كدينا لؤلؤ ده ياقوتتو دو اتوني ما سدرجة precious stones duwatsu ne masu tsada li takuna aqfa'a domin ka zama wanda bai da hannuwa ka yadda nawa zaka siye hannuwanka hannuwan nan fa suke kaiwa wani matakin da za a cire ma mutum su ba duka ba ko kafa kuma biya zaka yanke maka su za a yi amma kuma ka biya likita sosai kun san kudin yanke kafa Allah ya raba mu da wannan ko yanke hannu a asibiti yakan kai kudin wani babban aiki domin major operation sai ka ji ana lissafa maka dubban ɗaruruwa sannan mutum ya gama a zo a ce to za a masa wannan ta roba ko hannun roba ko kafar roba shi ma kuma dubban ɗaruruwa to amma ga kada naka lafiya lautin tun haɗin Allah noti bai kwancewa na sunan kana ta tafiya ka lafiya da innaka fi ni'amin aliqatin wallahi kana cikin ni'imomi masu zurfi wa afdalin jasibatin da kuma falaloli masu girma da Allah ya baka walakin naka la tadri sai dai baka sani shi yasa sai mutum ya ta shan wahala ta'ishu mahmuman kana rayuwa cikin bakin ciki wa maghmuman kana rayuwa cikin damuwa hazinan kana cikin bacin rai ka'iban ga hushi a tare da kai wa indaka al-khubzu ad-dafi al-hali Allah ya baka biredi mai dumi kana cin abinci wal ma'u al-barid sannan ka gama kuma ka sha ruwa mai sanyi wa an-nawmu al-hani sannan kuma ka je ka kwanta kai bacci mai natsuwa wal 'afiyatu war-wariqa sannan kuma ga lafiya da Allah ta'ala ya baka da kubuta al-warifa wacce take ta kakkada maka ta tafakkaru fil mafqudi wa la tashkuru al-mawjud kana tunani a game da abinda baka samu ba amma kuma ka manta abinda ka samu baka gode ma abinda Allah ya baka ka san sirrin wannan shine ganin wanda ya fi ka kana da gidanka fata sai ka kallon mai rabi shi ko mai rabi ya rika kallon mai fegi daya mai fegi zai rika kallon mai fegi biyu mai gidan kasa ya rika kallon mai benaye to ba za ka taba gode ma Allah shi yasa daga cikin abin da zai taimake ka da yadda za ka iya ka daina shiga irin waɗannan wajajen na ni'imomi kaga yin unguwannin na manya-manya na Abuja wallahi wani in ya dawo kawai cewa yake ai sun gama da mu kawai mu rakiya muka zo kuma zai dawo ya shige gidan shi ya kwanta tanzaidu min khasaratin maliyatin kana firgita karazana idan ka rasa wasu kudade wa indaka miftahu sa'adati alhali ga mabudin rayuwa mai dadi na hannanka dakin da zaka shiga kai rayuwa mai dadi an baka mabudin sa amma makullin kuma ka je kayar da shi a kogi وقناطير مقنطرة من الخير وقناطير مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء سننغا كا أمباكا أبا بيوت أن دسوء خسن شيء قناطير مقنطرة دوكي ويما أولوة من الخير نأ الخيري والمواهب دا كوتي تكن دا ألا يمكا والنعم دا نئمومي والأشياء دا أبا بي فكر وشكو صورك قتيا كيتناني كقودي ما ألا وفي انفسكم افلا تبصرون كفاره da jikinka kawai tun daga kanka zuwa kasa ba za ku kalla ba ko kalla mana ba za ku kalla ba ko kalli jikinku kawai ka kalli yadda Allah yi yanzu da Allah ya yi mutum kaman kwado kai dai ka san kwado bai da kyau kawai a ce mutum ya zama kaman kwado ya ta damun mutane da daddare irin badiddigen nan karasa inda yake sai dai da kago sai ya shu kana komawa ka kwanta kuma ya ci gaba da yayi an ce turanci yake ko an ce ba wanda yake shi turanci da shi da yashi fakkir fi nafsi ka tsaya ka kalli kanka ma ka tsaya kai tunani game da hakanka wa ahlik ga iyalanka da Allah ya baka wa baitik ga gidanka da Allah ya baka wa amalik ga aikin da Allah ya baka wa afiyatik ga kubutarwar da Allah ta'ala ya maka daga munanan abubuwa wa asdiqaik sannan kuma Allah ta'ala ya baka abokanai wa dunya min haulika ga duniyan ka nan a gefe kai ka duniya Allah ya baka a gewaye da ka ya ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna Allah yace suna gane ni'imar da Allah ya musu amma sai su musata Allah ka sa mu a cikin su Allah ka sa mu zama ya'rifuna ni'matallahi thumma yashkurunaha ba thumma yunkirunaha ba ka ba mu shukran ka ka ba mu nukran Allah ka sa mu gode ma saboda duk wannan abubuwan ga su nan da ya lissafa mana ba wanda zaka ce ba kada kashi 8 a cikin 10 da ya fai in ka rasa bai wuce ka rasa biyu ba haka ne ko ba haka ba to kago da 8 kake kuma bukata a baka wasu kaga shine karshe al-Imam al-Hasan al-Basri wani mutum ya taba zuwa wajen sa yace shi wallahi bala'i ya dame shi bai ga abin da ya samu a duniyar nan sai al-Imam al-Hasan al-Basri yace to mu fara da idanka yadda ka ji malam al-Qarni ya kawo maka waɗannan lissafe to haka yi lissafe yace to mu fara da idanka bari a karbi idanka a baka abin da kake so sai yace waye sai yi min haka ce a kwara da ya zamu cire mu bakka da daya ka zama a awaru a'awar ka ji sunanka kenan da larabci mai ido ɗaya ba ka ga mai ido ɗaya sai ka ce dajjal shine mai ido ɗaya ya ce a haka suka riƙe da Imam al-Hasan al-Basri sai Imam al-Hasan al-Basri ya ce jibe ka a cikin ni'imomin Allah amma baka gode masa ko kwara ɗaya ba kuma kana masa cewa ya maka to kaga shine wannan sannan ai kun san labarin da Malam Abubakar Imam ya bada a cikin magana jari ce na mutumin da ya zo wajen sarki ya ce ma sarki shi bai ga abin da Allah ya mai ba a duniyan nan talauci ya damai da bala'o'i kawai shi abin da yake buƙatar sarki ya masa shi ne kawai a fulla kansa ya mutu ya je lahira shi ce sarki ya ce kana da hankali aka masa tambaya yau wace rana ya faɗi ranar kaza kaza jiya yaushe ba tambayoyin da ake ma mahaukata ba kenan a gano suna da hankali jiya sai sarki ya ce hauni tafi da shi wajen yanke mutane a yanke shi kawai a fille mishi kai ya tafi an je daidai za a yi sai wani mutum ya wugo da gudu rigar shi a kyakkece ko ina ana gani a jikinsa sai ce hauni do Allah a cire rigar nan ka a bata ina buƙatar ta ni insha Allah in ya mutu ina sai rigar shi sai ce hauni tsaya ga shi an sa mishi abun duk an shirya za a yanke za a fille mai ce hauni tsaya mai da ni wajen sarki ina da magana aka mai da shi wajen sarki sarki ya ce lafiya ka dawo sai ce na fasa ce me ya faru ya ce wallahi darasi na gani an zo za a fille mini wuya wani ya zo ya ce dan Allah ka a fille min da rigata a jikina a cire min saboda yana sai riga na kalli rigar shi ta wata fita shi so dubu to in kana da wannan zaka zauna lafiya amma wanda zai zama shi kullun na sama yake kalla shi sama sama yake unzuru ila man huwa asfalu minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdahu an la tazdahu ni'matallahi alayh wannan hadisin da yawan mu zamu kanana tashi zai taimake mu ku kalli na ƙasa da ku kalli na sama in abokanai ne kuka taso ka tsaya ka kalla kowa da inda Allah ya aje shi in ka zo kana kallon rayuwar wani to shi kuma yana nan sai ce wallahi shi rayuwarka ta ba shi sha'awa kuma abokin kai sai ce wallahi shi rayuwar shi tana burge ka me ya faru sai ce wallahi rayuwarka ne sauki ce shi ce to kaga ashe wani ma na sha'awar rayuwarka kai kuma kana can kana hangenta wani ta banza wani ya zo wucewa kwanaki wani yake ban labari sai wasu yara suka ganshi da mota irin mai numfashin nan a cikin unguwa nesa ba kusa ba sai kawai sai suna cewa kai mutum ya samu wannan ya gama kawai sai ya ji su sai ya faki sai ya kira su suna jin tsoro tsoro dai suka mata suna zuwa sai ya ce na ji maganganun da kuke ya ce ku yara ne ya ce da kun san yadda ne na samu motar nan ba wanda zai fata a cikin ku ya same ta kawai ya ci gaba da tafiyar shi ya bar su da tunani in suna da hankali ce wallahi da sun san yadda suka samu ya samu motar nan ba za su yi fatan su same ta ba kaga abar kaza cikin gashin take to shine abin da nake kalla sai mai ta wahala to Allah ya ba mu rayuwa mai sauki wanda majalisun mu na farko kenan Allah ya sa gobe a kawo littafi za su in kuna kallo za ku fi jin daɗi tabbatar da abin da nake karantawa ba ji ba kawai Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh